الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوام سمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منعم الله تبارك وتعالى بوديا ليساك دعوة بوانا درسينا القرآن من جرمة منا سكن سورة المؤمنون منا كان آية تكي بينا لدبا واتو جدا منفدي أبو بوانا سكيسا جدا يأي البركة. Sannan kuma mun yi magana akan al-isti'zan salat. Sai tambayar mu ta jiya, me yasa Allah ya shar'anta neman izini a shiga gidan mutane? Kafin mu ci gaba da wannan, akwai tambayoyi. Wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi. Malam da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya karba, Allah ya karba mana ibada. Amin. Malam tambaya ta anan wato ita ce, to ana jam'i ne sai ba'adi ya kama su raka'a da biyu, ni kuma ban samu raka'o'in ba. To malam, in wannan rubutun bai yi ba, ina ga yana sai ya ce in suka yi sujjada ni ma zan yi ne, wala Allah don ba ka yi rubuta ba. Na rama waɗanda suka wuce min ko ba zan yi ba, kamar bai iya fitowa da tambayar sa yadda ya kamata a dai rubutun da ya yi. Sai ina da kawai watakila ina yi idrakin maganar da yake nufi cewa ya samu raka'a, ya samu liman raka'a biyu ya samu. To amma wai ba'adi ta kama liman da sauran mamu, to shi idan ya tashi dan liman zai yi ba'adi, zai bi ne ko sai ya cika tora kawarinsa guda biyu da suka tsere masa? Lallai abin da ya fi dacewa shi ne idan ka samu irin waɗannan, to idan liman ya yi ba'adinsa kai zai ka tashi ka ci kora kawarinsa guda biyu da suka tsere masa, sannan kuma sai ka yi ba'adi. An gane magana ko? Tun an tsere masa raka'a biyu ya samu biyu, dan liman ba'adi ta kama shi a cikin sallar, ko a raka'o'insa biyu ne ba'adin ta kama na farko ko a na biyu ne, duk dai a inda ta kama. So sai ka jira liman idan ya sallame, lokacin da zai ba'adi kai sai ka tashi ka ci ko raka'o'i guda biyu, idan kai ma ka sallame sai kai ba'adi. Tambaya ta biyu ce, malam wato akan iskar da yake fitowa yake fitowa mata ta gaba, malam yana yawan samuna in ina ibada. Shin malam sallam tana yiwa ko in ya same ni sai na sake sallah? So galibi din wanda yana faruwa ga mata, gabansu yana fitar da wata iska wani lokaci. To in dai ba a fitar da wani ruwa ba, jinsa ake yi, shedan yana da busa ire-iren waɗannan. Saboda haka zala ya ce ɗayan biyu ne yake tabbatarwa, ko dai wari ko kuma ƙara. Idan ya yi ƙara ya fitar da wani abu, nan ma malamai suna da saɓani, tunda ai gaban mace baya fitar da rihin da ake sake mishi a gaba. Dubura ce take fitar da wannan, tun ta fitar a lulatawa. Shi kuma maza Allah ya ce sai ya ji ɗaya biyu, ko ya ji warin ko kuma ya ji ƙara. Amma wannan wasu malamai suna ganin shi abu ne ma'afu da baya fitar da komai, ƙarar yake yi, ko kuma mace za ta ji kamar ya fito mata da iska. Wannan wasu malamai suna kallonsa ma'afu, inda ba illa yake fidda iska sai ta warware alwala ba. Wallahu ta'ala ala. Take tambaya ta uku, malam na yi azumi dab da shan ruwa, to sai na ji alaman rashin tsarki. To na ma ban gane ba. Idan kawai zan amsa tambaya a kan wannan, idan mace, amma ban gane abinda take tambaya ba. Idan mace dab da shan ruwa sai jininta ya zo, to an tafi a kan cewa ko da minti ɗaya ne ya rage a sha ruwa, wannan azumin ya ɓaci, dole za ta rama shi. Kawai shi ne abinda ya kamata su ɗauka. Yanzu alamar rashin tsarki, to akwai wani kokwanto. Saboda haka haka kuma ko da minti ɗaya ne ya rage, alfijiri ya keto sai jininta ya ɗauke, to nan ma kuma ya zama mata wajibi ta azumin wannan rana. Na wannan ta ce assalamu, ko ya ce ko ta ce ne ban sani ba, gashi nan dai assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara lafiya ya ji kan iyaye. Amin. Wannan tambaya ta shi ne, lokacin ina ƴan mata, idan mun yi jinin al'ada shi ke nan sai mu daina yin sallah, sai ran da muka ga dama, ko kuma idan muka sha azumi a watan Ramadan ba ma biya. Wallahi malam abun yana damuna sosai. Malam meye ne mafita? Yanzu ma girma ya zo, amma na gagara samun natsuwa. Shi dama matsalar mutum ya yarinta bisa sabo ko bisa tozarta dokokin Allah, mafi rinjaye ɗan adam zai yi nadama daga ƙarshe. Saboda kuma ta riga ta fi don sun yi jinin al'ada, ka fi kenan lokacin ma hukunce-hukuncen shari'a duka ya hukunce ba wani abu da ya rage illa wajibin wannan abu shi ne kuma dama ita mai al'ada an ce ta sha azumi amma idan azumin ya wuce za ta rama ta yanzu babbar matsalar ki guda ɗaya shi ne ba ki ma san iya azumin da kika sha ba a wancan lokaci wani Allah da kin sani sai a ce a rama su don dama abin da Allah ya ce kenan idan jinin ya ɗauke a rama to yanzu ba a san iya adadin ba sai dai ki bi ra'ayin malikiyya suna kallon ka yi kirgado sai ka yi kiyasin cewa ka sha azumi kaza to sai ka rama ita kuma sallah matsalar ta nan ma malikiyya suna kallon sai dai ka yi kirgado su ma ka rama amma idan ka bi ahalin wasu ba sabar kuma mutum idan ya bar sallah babu uzuri da gangan to ana ganin ma ya kafirce ne to amma dai malikiya suna ganin cewa nan ma ɗan adam zai yi ta lissafo iya sallolin da yake da tunanin ya sha sai ya biya ya rama wallahu ta'ala a'lam irin waɗannan abubuwa matsaloli ne ma masu girma kuma ana wasa da su kuma dama galibi daga gabar matasa ta fi faruwa yanzu haka za ka samu wasu suna azumi ba sa sallah ko sai ka rasa ko me amfanin azumin koko to ba ka sallah dan me ne yin azumi kuma ba sai ka bari ba ka zama dan tagaren kafiri sosai ha kai mana sallah mala mutum ya batta ai ita ce ibadatin da Allah cewa wanda ya tsayar da sallah ya tsayar da addini ne gaba ɗaya wanda kuma ya batta to ya rusa addini ne gaba ɗaya saboda sallah ita ce connector tsakanin ka da Ubangiji iya daga a daina wasa da harkar sallah za a yi nadamar nadamar da ba za ta yi amfani ba don haka duk wani mai jin yarinta ko duk wata mai jin yarinta ta mai da hankali kuma ya mai da hankali saboda in kai wasa sai ka gama rayuwar ta zama ba ta da albarka ga shi ka tara shekaru ka tsufa amma ba ka da albarka a cikin rayuwar gaba ɗaya saboda da can baya ka wulaƙanta dokokin Allah shi ya za da ƙarshe ba za ka yi daraja ba za ka yi mutunci don haka matasa a mai da hankali ƙwarai da gaske a mai da hankali a daina wasa da sallah duk wata hauma-hauma da za ka yi a duniya kada ka yarda maganar sallah ka rinƙa barin ta ko kana wasa da ita idan ka yi wasa da sallah to makomar ba za ta yi maka kyau ba Allah ya soke na za mu ci gaba a kan wannan aya ta yi wajen na amalu la ta duk wani buyutan zaira buyutukun sai mu amsa tambayar mutan jiya da za mu tashi muka yi na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
الله تبارك وتعالى يا كرام إيماني ikirazukuma sai yayi hani hanin da yayi shi da yake kada ku shiga gidajen mutane in dai gidan ba naku bane har sai kun nemi izini sannan kuma kun yi sallama a mutanen wannan gidan. Allah ya ce yin haka shine ya bi muku tsarki, kuma yin hakan zai sa ku rinka tunani. Majid ya ce idan ba a samu kowa ba a cikin wannan gidan, duk da ba a samu kowa ba, Allah ya ce kada a shiga har sai an sabo izinin shiga din. Sai ya ce idan an ce muku ku koma, kila kun samu wani amma ya ce a koma, Majid ya ce to a koma. Allah wato wannan shi ne abin da ya fi muku tsarki, Allah kuma masani ne da abubuwan da kuke aikata. Yace babu laifi a kanku ku shiga wasu gidaje da ba a zama a cikinsu, ba wurin kwana ba ne, ba wurin zama da iyalai ba ne. Babu laifi idan kun shiga irin waɗannan gidaje kamar shaguna a kasuwa wanda ciki akwai amfani, lace babu laifi. Allah ya san abin da kuke bayyana su, kuma Allah ya san abin da kuke koyi. Waɗannan dokoki da aka sa, wani zai gamsu da tsauri kuma zai gamsu da wahala, kuma ayoyi ne waɗanda suka zo su karya al'adu marasa kyau. Domin al'ada ce mara kyau ka kutsa kai gidan mutane ba tare da izini ba. Al'ada ce marasa kyau ka zo babu izini kawai ka afka mutane cikin gidansu, saboda asali an yi gida, don haka ya sa ba a bar shi da ƙofa ko ina ba, sai aka yi masa ƙofar shiga kuma aka saka murfi. Wannan yana nuna maka yadda aka shata gidan gida, an shata shi ne don ya rufa wa mai shi asiri, ya hana shi kallon tsiraicinsa. Shi ne za ka gani hatta a cikin gidan duk ɗakuna za ka same su da ƙofofi. A ga manzon Allah ya ce idan ka zo kwanciya ka yi azkar na kwanciya, sannan ka yi bismillah sai ka rufe ƙofar, to ko shaidan an hana shi ba zai iya shiga ƙofar ba. To ka ga kenan, saboda sirrinka ne haka Allah ya shata waɗannan dokoki a kan gidaje. Amma wasu mutane za su ga waɗannan ladubba su musu tsauri, saboda an saba shigewa gidajen mutane ba tare da yadda shari'a ta tanada. Shi yasa muka fara da abubuwan da suke ba mu gida albarka, sannan muka biyo da hadisai, kuma hadisan suna nuna wanda ya zo da addinin Allah ya aiko shi a matsayin mai bayani akan addini, bayan ya yi bayani kuma ya yi shi a aikace, ya bayyana cewa izini sau uku ake nema. Idan an maka izini ka shiga, in ba a maka izini ba ka nemi izini sau uku to ka koma. Kisa nassin Qur'ani ya ce in an ce ku koma to ku koma din, wannan shi ne ya fi muku alheri. Sannan kuma annabi ya yi shi practical bayan ya faɗi wannan bayani. Yadda muka ga ya je ƙofar gidan Sa'ad, wato Sa'ad bin Ubada, ya je gidan ya yi sallama har sau uku da ba a amsa masa ba ya juya, daga baya aka bi shi. Kaga kenan ya koya maka kuma ya yi practical. Yanzu ya rage maka in kai lafazin ya yi allazina amanu ya shafe ka, in fa ya shafe ka, in kuma kana ganin ya yi allazina amanu kai baka cikinsu, to sai kai abin da daga dama. Amma inda kana cikin ya ayyuhal ladina amanu, to dole ka nemi izini a gidan wani idan ka zo, kuma in ya ce ma shigo ka shiga, in ya ce masa ka koma sai ka koma, domin dama dokar ta masu imani ne, ba ta yan ta'adda ba ne. Kuma akwai yan ta'adda da kawai suke shiga gidaje bayan bayan an rufe gidan ku, wasu ma har su kalla kofar, waɗannan ƴan ta'adda ne saboda sun tsallake dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Akwai kuma wanda za su zo su yi ta bugawa, wato har sai sun tada kowa, sun tada hankalin kowa a gidan saboda kawai sun zo gidan mutum. Wani baya ma yin sallah kawai dukan kofa yake, kuma akai akai in ya doka tsakanin dukan sa da na biyu ba a samun minti guda sai ya sake duka, kuma hakan zai yi ta yi har sai ya kusa da masu gidan watakila. Wannan jahilci ne, ko ba hankali a ciki, ko ba ka san me kake yi, domin da ka san me kake yi da ka saurara wa masu gidan ko me suke ciki ba ka sani, a ko lafiya ko bacci suke yi ko wani abu suke, sai ka saurara. Shi yasa Allah malamai suka ce to wai ma waɗannan dokokin dan me Allah ya saka su, to yanzu dan me Allah ya saka su shine za mu yi kokarin mu baka amsa dan ka gane muhimmancin da yasa aka ce sai ka nemi izini. Domin har yanzu wasu suna kallon kamar gidajen wasu gidansu ne, a'a gidan wani ba gidanka ba ne, don haka dole ka yi ladabi a kofar gidan, kuma komin talaucin mutum in ka je gidansu sai ka bi wannan dokar, da gidan gwamna, da gidan sarki, da gidan mamu, da gidan talaka, da gidan malami, duk ɗaya ne a gurin Allah, dokar su ɗaya ne, sai ka samu izini. Na sani ba zai maka daɗi ba, amma ni ma ba yadda na iya, saboda haka dole in karanta maka, saboda haka Allah ya ce ɗai, in ka ga za ka iya bi ka bi, za ku haɗu da Allah, kuma ka ga ba za ka iya bi ba ka ajiye masa kayansa, wannan ma ba zai hana ka je wurin Allah ɗin ba, dole za ka je. Suka ce abu na farko da ya sa Allah ya ce sai an nemi izini, abu na farko shi ne saturul aurat. Allah ya saka wannan doka domin ya rufe tsiraicin kowa, saboda daidai lokacin da ka zo ka kutsa babu sallar ko dai matar gidan bata kimsa ba, watakila ka ga al'auranta, ita kuma mace dama an ce dukkanta al'aura ne in banda tafin hannayenta da fuska, to kaga zai iya yiwuwa ka ga wani abu a jikinta, to kallon wannan za ta ji kunya, kuma in ma kai mai kunya ne mutumin kirki ne za ka ji kunya, ba za ka so ka kalli wata mata halin da ba shi kenan. Ashe kenan hikimar da Allah ya saka wannan doka domin ya suturta kowa, kada a ga tsiraicin wani, wannan kenan. Abu na biyu ya ce shi ne an shar'anta wannan abu ihtiramu khususiyatul buyut, an yi wannan ne domin a girmama keɓantuwar gidaje da abin da suka keɓantu a cikinsu, domin gidaje kala-kala ne kamar yadda masu gidajen kala-kala, wani komai nasa za ka samu a wargaje ne a cikin gida, wani Allah ya ba shi mata mai kimtsi wanda daga an ci abinci za ta tattara kwanuka da komai a ajiye su a inda ya kamata, wata kuwa matar gidan ba ta da kimtsi, in an ci abinci wanda aka zuzzubar yana nan, kwanuka ko ina a jajjefe, saboda haka khususiyar gidan shi ne kada a gane masa wannan tsiraicin, kada ka je ka kallo ka ce o yanzu ashe duk yadda muke ganin mutumin nan ai in ka shiga gidansa wannan za ka ga kazanta iri daban-daban, to wannan a keɓe maka mutuncin gidanka, kuma ina jin kana son haka ko, kada a fito ana tona maka asirin gida, domin a girmama keɓantacciyar wato gidanka, domin ya zamanto cewa shi karan kansa gidan an rufa masa asiri. Sai ga wani ya je ya shiga gidan wani sai ya dawo ya ce tab a yadda kake ganin kofar gidan ba haka cikin gidan yake ba, ai cikin gidan ba yi da kyan gani, to wa saka ka, to dan a keɓe mutuncin wannan sai ya sa aka yi haka. Abu na uku suka ce daga cikin dalilin shar'anta neman izini shi ne tajannubul mufaja'ati ala nas, domin a nisanci afkawa mutane ba zato ba tsammani. Wani mutum yana da zamantakewa kyakkyawa tsakaninsa da iyalansa, dan haka in ka gani shi zaka ga da shi da iyalansa wasa suke yi abinci tare suke ci wata kila ya ba matar shi ita kuma ta ba shi ba abin da ba a iya yi a cikin gida saboda da kai daga kai sai ita ne kuma yana iya wani kuma zaka ga wata kila irin yadda yake so haka matarsa take masa zama a cikin gida irin yadda ita ma take so haka mai gidansa yake don ba abin mamaki ba ne ka ga wani babba ne amma ta kila a gaban matarsa da gajeren wando yake zama ko ba aibi ba ne ba aibi ba ne haka kuma wata kila ita ma za ka ga mai yiwa daga ita sai yar burabiya kuma suna zaune suna cin abincin su to fujua sai ga ka kwaɗan a cikin gida ya za su je a wai shi yasa ka kalli abu kai ma baka son a maka haka so shi yasa Allah ya ce a ne san ci afkawa cikin gida fujua babu sanarwa babu neman izini amma lokacin da ka zo kana neman izini to in wando ne da sutura ya saka in yan kwanukan ku ne a gaje sun tara idan ita ma matar ga yadda take ne yanzu ta shiga ta saka hijabin da an yi komai a mutunce da karamci da komai haka za ka shigo na maka izini amma idan ka afka haka ba zato ba tsammani me zai faru saboda gidan mutum asirinsa ne abu na hudu suka ce dalilin umurta mutane su nemi izini imtisalul amri shar'i kowane ɗayan mu wajibi ne ya sadar da umurnin shari'ar Allah ya sadar da umurnin shari'ar Allah shari'ar Allah ita ce ta ba da umurnin a nemi izini wanda bai sadar da neman izini to yayi ibada kaga kenan ashe neman izinin bautar Allah ce kuma ibada ce wanda alqur'ani ya ba da wannan dama abu na biyar shine yace daga cikin abin da yasa aka umurta shi ne adabur rafi ya ce wannan fa na duba ne masu girman daraja saboda kariman mutane karimai ma'ana masu daraja masu kima masu mutunci su ne suke da kare kansu daga banin tsiraicin wasu amma watakila mutumin banza wanda ba karimi ba shi watakila ma bukatarsa ya ga tsiraicin watakila ba ga wani tsiraicin yake son ya kalla amma karimin mutum mai mutunci to baya son ya ga tsiraicin wani kamar yadda kuma baya son a gana ka yace to wannan ladabi ne na girmamawa na masu mutunci waɗanda ba su shiga kan tsiraicin in za ga wani ko banɗaki ya shiga ko a irin taro duka mutane ko a kasuwa ga fa kofa a banɗaki amma ya shiga ba zai rufe ba saboda shi bai san mutuncin kansa ba wani ko zai ga yana wurga mashin ɗinsa ne amma a bakin kasuwa ko a bakin hanya sai ya kafa mashin ɗinsa kuma ya ja zuciyarsa ya zaro azzakarin shi ya cilla fitsari mutane suna gani ba wannan ba karimi ba ne ba yi da mutunci ne ko akwai mutunci wani mai mutunci ko bayan gida ya matsa shi ya rasa yadda zai yi wallahi ba zai iya wannan abin ba akan ciki ko ya ne wani sai ya ci sai dai ya cutu ya tattara fitsarin sai ya tafi inda yake saboda me karamci shi yasa malam ya ce waɗannan ladabban fa na kariman mutane ne masu kima masu mutunci su suke yin wannan amma wani za ka ga yanzu ya zo ya tuɓe wannan sa na ga ana ta talle ana ta magana cewa mutane su daina bayan gida barkace a ko'ina ko to dama karibin mutum zai je bayan gida a ko'ina akan titi mutum ya tsuguna ya bayan gida karibi mai mutunci ka taɓa ganin haka na to me yasa kai kake yi kai karamcin ne ba ka so ka zama mutum mai kima mai daraja shi yasa kake yi a ko'ina ka tuɗe wando ka zurara wa mutane kashi kawai ka fila sai ka yi gaba wannan gurin kan ka kashe shi kuma kowa ya ganka da mata da suke wucewa da yara dan kowa sai ya ga tsarecin ka haba kai kuwa baka da mutunci wallahi ko sai an ga ma baka da mutunci ai baka mutunta kanka mu ga mu kan mu gaskiya ashe kenan waɗannan ladubban Allah ya saka su saboda ya karanta dan adam ya mutunta shi ya tsare masa tsarecin abu na shida suka ce tahsinu muru'atin nas wa hifzi auratihim wato domin Allah ya katange ya tsare ya kuma mutunta muru'a irin ta dan adam muru'a ita ce mutuncin dan adam Allah ya yi dan adam da mutunci amma akwai masu wulakantar da kansu Qur'ani cewa wa laqad karramna bani adam wallahi inji Allah na girmama dan adam a wata ayar yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim na halitta mutum wallahi a cikin kyawun sura kuma duk kyawun surar nan dan adam ya fi kyau da sutura yayin da ya sake tsarekin ba to abinda ake kira sau'a wani abu mai muni shine zai bayyana to kaga da an maka kyawu amma yanzu kai ka muna namu kanka Allah yake da kyau da sutura da komai ka kuma sai ka sake tsarekin ka a fili to kuma shi kuma tsareke ba shi da kyan gani ba shi da kyan gani ba a yi tsareke dan ya zama abin da ake zura mai idanu ana ganin sa a'a amma kaga fuska an yi ta dan kowa ya kalle ta saboda haka ma kin sa fuska da wuya kaga an mata riga rigar fuska akwai a wannan sai mata da aka ce su saka niqab su kuma abinda ake gudu shi ne fikina domin fuska tana jawo hankali da yawa daga cikin mazaje akwai masu bin fuska ya ga dan hanci siriri haka fari sal shi kenan nan zai yi tabi nan zai to an ce a rufe saboda gudun fitina to saboda a kiyaye maka muru'a da mutuncinka shi yasa aka shar'anta wannan domin dan adam ya zamanto an karanta shi kuma har a cikin gidansa an mutunta shi hifzu aurati mutane su kiyaye tsarekin manzo Allah yana cewa kada ka yarda wani ya ga tsarekin ka in ba ma kake ba kar ki yarda wani ya ga tsarekin ki in ba miji ki ba shi ma fa wannan ala wajhin jawaz ba wai abu ne wanda kuma dan ka ji wannan magana yanzu shikenan sai ka je sai keke ka tsaya ba haka ake magana ba malam dan Allah kar ka dauki wannan fahimta idan wani abu yayi har ka ga tsarekin ba to ba wani abu bane kiwon amma ba wai sana'a ba ce shikenan ka zo kawai shikenan da dir a to ai an ce ba wani an ce ai ba laifi ki kalla haka ake ai abun tsoro ne kuma abu ne wanda ba ya da kyan gani ba ya da kyan gani saboda haka ba wai abu ne wanda za a zo a yi ta nuna shi ba yawa shi yasa annabi ya ce ku tsare tsare amma sai ga mutum ya zo a bakin kasuwa a taron jama'a ya cilla fitsari wannan ba ladabi ne na addini environment bai kamata a daudada shi da iskar da ba ta da kyau cikin gari ka zo kana fitsari iska tana ɗauka tana yawo da waɗannan abubuwa bai dace ba abin da ya dace shi ne a samu magiwayi sannan a shiga a rufe ka gama nan ma da dai mun san ko a ƙauye da ba su da banɗa kai misali yawanci za ka ga bayan gari ake fita shi yasa ma aka ambaci bayan garin da bayan gari wato ba a cikin garin ake ba to a bayan garin ma idan an je aka suguna to sai an tona rami sannan idan yayi bayan gidan ya gama zai dawo da kasar kuma ya binne wannan fa ladubban a ƙauye amma sai ga shi dan birni yana yin kashi a fili ba ya rikewa ba mu san ko shi kuma wanda irin za a kira shi ba shi ne ba ƙauye ko wancan dan ƙauyen da ya binne kashinsa da wannan dan birnin da ya bar kashinsa a fili wanne ne ba ƙauye a ciki wato kaga kenan dama ashe maganar da ake cewa akwai ba ƙauye a birni akwai kuma dan birni a kauye to yanzu ya fasaru kenan akwai a cikin gari kauyawa kuma nan cikin garin a zabe su kauyawa cikin gari an kaife su amma kauyawa ne abu na bakwai shine al izlaqul fitna wa karamati kullal wahidan min at-tarfayn an shar'anta an yabi iznin shiga gida ba dan komai ba al izlaqul fitna domin a rufe kofar fitina domin idan aka bari kawai wani zai shiga gida babu izini to watakila yana shiga ya ga matar gidan a surar da yake son ya gani kuma ta game shi ya shiga fitina ko bai shiga ba to watakila wannan kuma shedan ya dinga kawata masa abin da ya gani a jikin matar to kafi kenan an samu fitina shi za a yi maganar a abokai a zo a taro ga matar ga a can kujera kai kuma ga ka a nan kawai shi kenan a zauna a su dai gana da kai matar ka tana can wannan shi ne gaskiyar magana saboda shedan yawo yake watakila matarka tana da sura wanda wannan mutumin da kuke tare yana son waɗannan surar shi za ka ga wai kawai abokai an kai amarya sai su zo su cika ɗaki wani yana nan kawai mugu ya yi shiru mugu ne ya yi shiru a bayan yana cikin abokan ango ka gane duk ana ta magana shi baya magana sai can in an jima sai sai amarya kenan wannan a kore shi da wuri wallahi ku kore shi da wuri dan kuma a musulunci abinda ake so shine an kai amarya eh an kai to shikenan abokan ango yuwu daga an kiso kofar gida ka ce ku daka kowa za mu yi ban kwana da ku Allah shi albarka kuma na gode irin taimako da ku amma shi dan gida ban da ku kowa ya samu gaba ai kun yi abin da ya kamata amma sai an shiga da kai ka je tukunna ka ga watakila gadon da kai baka taɓa kwana a kansa ba babanta ya biya an kawo an adunta ɗaki ɗakin ga kawai tsun mokara ne a ciki kai kai ne kuma abokin ango ba za a shiga da kai ba wallahi ba za a shiga da kai ba ya kuri maganar gaskiya ake gaya ba duk wanda ya sake wallahi za a yi masa sakiya ina gaya maka shi yasa ai manzo Allah cewa ko auren kake nema ka boye ka daina wani daukan ko da aboki ba za ka tafi tadi da shi kun dawo dan ba shin kuna tafiya kuna ta tadi kaza shi idan aka ji abin da yake yi daban sai ma abin da kake yi daban to in baka yi sa'a ba a tafiyar in ne za a ci shekara guda in ba a yi sa'a ba zai yi fashi daga ƙarshe ya kwace ta amma kai ka jawo makanka to da kai ka dauka kai da aka ce ka boye neman auren ka kar ka bayyana har sai an zo daurawa shi yasa kuna da wasu illoli da baku san illoli bane suna damu wannan yasa kake ganin wai amarya tana da lambar wayar babban abokin ango tana da lambar wayar karamin abokin ango tana da wayar tsakakin abokin ango to yanzu dan Allah dan annabi kuma kowa zai buga me zai fada bayan ta riga ta je gidan wani idan ruwanka da ita ya buga hello lafiya ni kwanan ba na garin wani fa a ai ai tafiya a to ya kamata in zo mu gaisa ka ji fa shikenan dan ƙarya in ya tashi tafiya sai ya zo dan lebu wai zai kai mata lebu to me ake so a yi waye saka ta kawai dai saka izlaqul fitna musulunci ya saka wannan dan ya toshe kofar fitina kada a bude ta kuma karamatun domin ya ba da karamci kullum min at-tarfayn kowanne daga cikin bangarorin ya ba wa miji bangaren sa da darajarsa ya girmama ita matar da bangaren ta, shi yasa ba za a shigo kanku ba sai kun ba da izini. An girmama mata, an girmama miji. Wannan saboda haka musulunci ya saka wannan ka'ida. Na takwas shine ihtiramun nas wa hifdhu awratihim wa shakhsiyatihim wa ta'addi ala hurmatihim wa sakanatihim wa ghayri dhalik. Musulunci ya saka umurrin a nemi izini idan za a shiga gida saboda girmama shi dan adam da tsare tsarecinsa da mutuntakarsa da kuma kada wani yayi ta'addanci akan alhurmasa, haka nan kuma kada wani yayi ta'addanci akan nutsuwarsa da yake da ita a cikin gida, saboda da kana shiga babu izini to ka tayar masa da hankali. Ya za a yi maza maza ya je ya ɗauko wannan ya saka ko ya ɗauko wannan, ka tayar mishi da hankali. So ba a so. So waɗannan su ne hikimomi da Allah tabaraka wata'ala ya saka a wato a wajen shiga gida. Sai wasu abubuwa da suke raye gida wanda su kuma da matar da mijin da ya kamata su raya waɗannan abubuwa. Ana raya gidaje, gidaje suna rayuwa da salatun nafi, ita ce sallan nafila. Shi yasa manzon Allah ya ce ij'al nasiban min salatikum fi buyutikum, ku sanya wani ɓangaren rabo mai girma, wani kaso mai girma ya zama rabo ne na raya gidajenku da yin sallar nafila. Amma sallar farilla to a tafi masallaci a je a yi ta, amma ka yawaita nafilfili a gidanka saboda gida yana rayuwa da yawan nafilfili. Na biyunsa shi da kasratu qira'atul qur'an, yawanta karatun alqur'ani. Dan manzo Allah ya nuna cewa duk gidan da ake karanta alqur'ani yakan zama gidan kamar gida ne ko mai generator, za mu iya cewa a lokacin da aka ɗauke wuta. Idan an ɗauke wuta in gidanka da generator, to za a rinka hangowa gidan daga nesa yana haske. To haka duk gidan da ake karatun alqur'ani a gidan, mala'iku suke ganin wannan gidan ta ko'ina haskensa yana bayyanuwa. Daga in kana son alheri ya yawa a gidanka, to a yawaita karatun alqur'ani. Idan kana son sharri ya yi kaɗan a gidanka, to ka yawaita karatun alqur'ani. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Khususan a cikin karatun alqur'ani, ana son ka yawaita karatun suratul baqara, domin tana koran shaitanu, kuma matsafa ba sa cin nasara a kan gidan. Idan wani zai yi maka tsafi ko jifa ko menene ake cewa ko, in dai kana yawan karatun suratul baqara a gidan, to annabi ya ce surar ta gagari masihirta da matsafa duk ta fi ƙarfinsu. Kuma in kana karanta suratul baqara, babu wani abun da zai faru da kai, kuma shaitanu ba za su zauna a gidan. Waɗannan da su ake raya gidaje. Sannan na uku ko na hudu shi ne zikirullahi ta'ala, yawan ambatan Allah. Kai ne istighfar, kai ne salati ma annabi, kai ne tasbihi, kai ne tahmidi, kai ne takbir, duk kana yin wannan. Dama annabi ya ce ahabbul kalabi ila Allah arba'u, kalmomi ko magana da suka fi soyuwa a wajen Allah hudu ne. Na ɗaya subhanallah, na biyu walhamdulillah, na uku wala ilaha illallah, na hudu wallahu akbar. A wata ruwaya an ce la hawla wala quwwata illa billah. Ita kuma la hawla wala quwwata taska ce daga cikin taskokin Ubangiji. An ce tana da fa'ida in kana yin ta har guda 90 da wani abu. Karama daga cikin ta shine ta yi maka maganin takaici da bakin ciki. To wannan karamin kenan. To sauran kaga baka san iya abin da Allah zai magance maka ba. So ka yawaita waɗannan kalmomi a cikin gidan gidan yana yin albarka. Amma yanzu kaga galibin gidaje ai arewacin tuko ne. To arewa inda irin wannan arewar ce da aka sa ta a gaba kuma har ta zama 24 ai ka shiga ku. Wanda yanzu gashi an saka mu a gaba. Ba gaskiya ba ne? To dan haka ba ka da aiki sai kallon abubuwan da ba su dace ba. Tashoshinka duka ba na kirki ba. Ba a ambaton Allah a gidansa, saboda haka dole shaitanu su samu masauki a cikin gidansa. Kuma za ka gamu da bakin ciki iri daban-daban da takaici. Kada fa ka ɗauka wai bakin cikin wai sai wani abu ya same ka ne wani abu daban. A'a, a cikin gidan Allah zai haifar da bakin cikin kuma ya rinka damu. Ko ka zama ba ka son zama a gidan, ko kuma ya zamanto kawai da kai da matarka sai a sa gaba a tsakani. Kullum gidan baya maka daɗi. Ita baya mata daɗi, kai baya ma daɗi. Idan ku biyun nan gida baya muku daɗi, to ƴaƴan da kuka haifa ba su ji daɗin gidan ba. Shikenan gida ya zama wani abu daban. Waɗannan su suke raya gidaje, waɗannan abubuwan da muka faɗi. Shi ya sa ma wata ruwa take nuna cewa su ne baqiyatu salihat, ayyukan da suke wanzuwa da ci gaba da albarka, waɗanda suke da nauyi a mizanin ɗan adam ranar tashin alkiyama. To ga wasu abubuwa kuma da malamai suke kallo cewa su suke sabbaba gida yayi albarka. Waɗancan ana raya gida ne da su, amma gida yayi albarka ita kuma albarka wata aba ce wacce ɗan adam in Allah ya masa ita to zai rayu cikin sauƙi, komai nasa zai zamanto mai albarka. Na ɗaya, taqwallah, tsoron Allah. Kada ka rinƙa kafa aikin zunubi a cikin gidanka, ka ji tsoron Allah. Bai kamata ka zo ka kafa ayyukan saƙo a cikin gidanka. Idan tashoshi ne wai ka fi son ganin waɗanda suke na baɗa, wannan ka kafa alfasha a cikin gidanka kuma babu tsoron Allah. Wal amalu salih, ayyuka nagartattu za su taimake ka wajen sababan samun albarkar gida. Daga cikin amalu salih akwai ƙeda sallah, akwai nafilfi, akwai waɗancan azkar ɗin da muka ambata, akwai karatun alqur'ani. Waɗannan duka suna daga cikin amalu salih. Na biyunsa shi ne fi'lul wajibat wa tarkil muharramat, aikata abin da Allah ya wajabta maka. Allah ya wajabta maka ka yi salloli biyar amma ba a cikin gidanka ba, ka zo masallaci a yi jam'i da kai. Aikata waɗannan za su taimake ka. Ciyar da mutanen gidan wajibi ne. Yi musu sutura tun da kai ka ajiye su wajibi ne. Kare musu mutunci wajibi ne. Wannan ya haɗa mace da namiji, kowa ya kare mutuncin ɗan uwansa, ya girmama ɗan uwansa, to gidajen su yana yin albarka. Amma idan ya zamanto kawai cutar matar kake, ita ma cutar ka take, haɗinci ake ta bugawa a cikin gidan, to shikenan kai kana da kuɗi ba za ka ba su abin da zai ishe su ba, baka sauke wajibi ba. Ita kuma a ƙarƙashin abin da ka bayar take son sai ta yi adashi, wannan abin ma da bai isa ba za ta yi buɗe adashi a cikin su. Dukkan ku cin amana kuke, ba wanda ya tsaya da gaskiya a tsakanin ku. Shi yasa yanzu hatta wasu yara sun gane uwarsu matuciya ce tana cutan babansu, domin watakila baban shi ya bada 2,000 ko 3,000 a je a yi cefane, sannan kuma ta ba su 1,000 da wani abu, ta zo ta yi abinci mara kyau kuma ta saka adashin 1,000. Saboda haka ‘ya’yan su ma idan tun da sun gane haka, sai in sun je zuwa magi sai su ce mama magi bu ya ƙara kuɗi, saboda shi ma yana son ya nasa a kai. Da yawa ‘ya’yana suna irin wannan, da yawa ina gaya ba. Saboda haka magin da zai zama na 100, to sai ya dawo ya ce mata 150 ne, shi ma yana son zai yi 50 a cikin kuɗin cefanen babansa. Kaga dukkan gidan ya rayu akan cin amana da rashin gaskiya. So mata da yawa suna irin wannan, to kuma gidan sai ya rikice, saboda kowa bai da gaskiya a gidan. Sai Allah ya ɗauke ku ya tagwara. Matar tana faɗa da mijin, mijin yana faɗa da matar, ‘ya’yan kuma suna cewa baba da mama fa ba sa shiri. to yanzu ya da'i wata rana sai ya zo in ba sa'a ba ko su nuna ba uban su dan yatsa haka ne ko kuma su nuna ba uban su dan yatsa to daga lokacin da da ya fara nuna ba uban su dan yatsa to al'amari ya lalace gida ya dawo ba shi da albarka kwata kwata wannan gidan ba zai albarka ko kuma ka zama to gashi Allah kana ta samu amma baka yin kyauta kawai sai dai matar ka zaga ta ka jazib wata katuwar jaka kuma duk kudi ne a ciki amma sai ka kirga dare har 12 dare har karbe daya kana lissafin kudi kuma da safe ka jazib ka dauki jakar ka bata ko kuma baka bata ba to kai wannan alfarma da Allah ya maka ka bayar mana ko zukata za su taru a karkashin ka su ta maka addu'a alheri قال رب جمعه فأوقع ويقول لكل همزة لما الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده تو أيوة هكي كما تكفون تو سورة كفيل الواجبات أي كتواجبا جدا وترك المحرمات دبر أبن دا أكبر أبتا ينا جاو مجدا البركة أبناء كشيد ذكر الله عند دخول المنزل ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka shiga gida wannan yana sa gidanka ya albarka wata ruwaya ko da yake bata inganta ba tana cewa akwai karanta kurbuwa amma wannan dai ba bai inganta ba abin da ya inganta shine idan ka dawo gidanka ka fara shiga gidan da kafar dama in dai baka manta ba kafar dama ta fara shiga amma idan ka manta ba komai amma in baka manta ba to kafar dama ta fara shiga gidanka an gane to sai ka ce bismillah wannan bismillah din yafi komai da kake tsammani albarka bismillah ko bismillah walajna wa bihi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah da sunanka ya Allah muka fita kuma da sunan naka muka dawo kuma akan Allah ubangijin mu muka dogara amincin Allah ya tabbata akan ku mutanen wannan gida da ƴaƴanka da matanka fa duk kai ma wannan ya ba zai albarka ba to ma babbar matsalar ku shine lokacin da ka zo baka san ma da kafar da kake shiga gida ba ko da dama da ko tagun baka sani ba sannan kuma idan ka zo abin da kake baka wannan addu'a sai dai ka ce irin wai yanzu oga ya dawo dodan gidan ka nan ya dawo dama tsoron ka ake ji daga nan yara kowa sai tantala sai daki baka yi maka kanka rahama ko baka jawo maka kanka albarka jama'a ku koyi ladabi saboda gidajen ku su yi albarka shi yasa za ka ga idan kana irin waɗannan tarbiyya za ta zame maka da sauki dole 'ya'yan gidan za su bi Allah saboda Allah ne zai maka domin shi kake nema to wannan zikirullahi inda dukul manzila lokacin da za ka shiga gida wa inda ta'am lokacin da za a ci abinci ka saba wa matarka da 'ya'yanka da kai kanka kowa zai ci abinci ya ce bismillah saboda wallahi manzo Allah ya ce duk wanda zai ci abinci bai ce bismillah ba to da shedan yake ci shedan ya zuba maka a ciki dan ka daga zarar shedan ya tsoma hannu to ba albarka ka ce bismillah kuma ka ci da dama domin dewa suna ci da hagu kuma suna kallon yaran su suna ci da abu gida ba zai albarka ba domin shedan ne yake wannan zikrullah inda nau lokacin da zaka kwanta bacci ka kwantar da hankalin ka da bismillah da karanta ayatul kursi da karanta amanar rasul da karanta kulhuwa da karanta falaki da na wannan a takaice kenan in muka yi nisa da kai da karanta suratul sajada da kuma karanta suratul mulk dukka karanta su mala'ika Allah yake turowa har gidanka yazo ya tsaya a gidan kuma ya rinka yi ma shedan kashe ni kul banda nan wajen mala Allah ya maka gata ko bai ba kai kaje ba kai ne baka yi kai kai ma kanka illa Allah ya maka komai kai ne baka yi
ga sunan kuma abubuwan ga sun kikkewa da kai amma ba ka yi amfani da su.
Ana cewa lokaci yayi ban gama ba. Wa inda al-khuruj haka lokacin da zaka fita a gida ana yin azka bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah lokacin da zaka fita kenan da sunanka ya Allah bani da karfi bani da dabara kuma gare ka na dogara ya Allah Allahumma inni a'udhu bika an adil Allah ina neman tsari kada ka bari in batar da wani kuma kada ka bari wani ya batar da ni na fita ka ji ba kuma ina neman tsari ya Allah kada ka bari wato an adilla wani ya kaskantar da ni au uzallu ko in kaskantar da wani duk wannan ladabi ne wanda zaka fita Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udallu au azilla au udallu kar ka bari a batar da ni kuma kar ka bari ni in batar da wani ko kuma in kaskanta ko wani ya kaskantar da ni au uzlama au uzlam kada ka bari a zalunce ni ko ni in zalunci wani kuma ya Allah ka tsare ni kada ka bari au ajhala au yujhala alayya ko amun jahilci ko kuma ni ne ka dubi waɗannan kalmomi kuma mala'ika ne a kofar gidan lokacin da kake wannan yana cewa kufita wa wuqita an isan maka duk abin da ka roƙa Allah ya ce a gaya maka an isan ma kuma an kare ka akan gudu shi yasa sai ka fito ka koma gida lafiya ba wannan wannan shine abin da ya kamata lokacin da za ka fita an matsa cewa lokaci ya karatu amma dai gaskiya ba mu gama ba to shikenan masu kallo da dorawa a kan kyamara waɗanda suke ba mu rediyo sun ce lokacinsu ya yi da haka iya mintocin da suke bukata ya cika saboda haka za mu aje gobe za mu ƙari sa'in Allah sun Allah ya kai mu Allah ya kai mu gobe.
Salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah. Akramat Allah kai masu bukatar tambayoyi addu'o'i mutum ke zuwa da wani bawan Allah yake mala yana so a ga shi da addu'a ai shi da shagon sa an masa ran sa ce kudi naira miliyan 5 yake so da addu'a Allah ya sa
amin subhanahu Allah bai ji bayar masa Allah ya bayar masa da gurbi wannan da suke wannan aiki Allah ya tona musu asiri Allah ka sa a same su cikin gaggawa kuma Allah ya sa ba su batar da kudin ya Allah ya dawo maka da kai an zalunce ka ba Allah ya dawo maka
amin. Akwai takarda na gaba akwai kamfanoni zuwa biyar da wani bawan Allah akwai Nestle Nigeria PNC akwai Golden Penny akwai Cabaret Bonvita akwai Premier Nigeria Limited akwai Supreme akwai dan makonfo na kai wanda suka dauki nauyin abun sharwa a wannan masallaci ake roƙo a sa su addu'a Allah ubangiji ya kara albarka
to Allah ubangiji ya saka musu da alheri Allah ya biya
ko bayan Allah kuma da suke kawo ruwan sha amma na su sa su da Allah ubangiji ya kara musu albarka
Allah ya biya Allah ya ba mu albarka
karama kallon sai wata bayar Allah ta kaddare na karshe wanda kamar in ce mako take nema dan mai iya ita ya rusu ya barka a gidan haya kuma suna fama da haya da tsoro da gidan haya to amma akwai inda aka bar musu ciki biyu da lambar da suke so a mafa suna roƙon wani abu da zai kai musamman ko 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 ko
حبيب المجيد اللهم انا نسالك الايمان والسلامه والوفاء والصالح والعمل المتقبل ابدا اللهم ارحم يا رب العالمين بمن انذرت يا رب العالمين بان بك اي كتاب وان الجماعه تتكاثرون وان القوه تتكاثر يا الله يا قوه تتكاثر ما الله ان كان يقوم واجدا من القوه والسلاسه ويجي يا الله تتكاثر بان بك اي كتاب وان القوه تتكاثر يا الله kuna da kawai Allah ya mana albarka da gida da mu da yau da matan mu da ilimi mu da dukiyoyi mu da kasar mu da jama'a mu da garin mu ya Allah ya kai mu albarka bayi muna da kawai Allah ya kare mu matasan mu da kowa da kowa da su zuwa ga abin da zai su amfani duniya su da lafiya bayi wannan da suke da aure da kuma
kirga musu wadanda ba su da shi ka ba su masu aiki ta fara sanin albarka wadanda ba su da aiki ka sa musu aiki ta fara masu ilimi ka ba su wato nasara a cikin abin da suke yi da zuwa da tawa da suke na dogon ko kuma da tarbiyya ko da suke biya musu a cikin Allah muna addu'a kuma ga martaba mai gari wajen Allah ya musu rahama Allah ya sanya musu kafiya da kabarinsa wanda ya bari Allah ya musu albarka muna roƙon Allah wanda ya jira musu jagoranci da suke da kasar bukatunsu wajen yin tausayi al'umma ya riko da hannayensu ya Allah da ya hana mu mu samu ruwa ba ba mu da ruwa har yanzu da muna roƙon Allah wala hasila fi dunya kana na wajen da ka rasa da samun kina da zanna wala amana illa bin barakallahu wa qul inna lillahi wa rasulih اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين